sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Niyya Sarauniya da Dalal a jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana. Ma sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Shamsiyya Hamza Ibrahim zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa al'umman yankunan da aka datse sadarwar salula a jihar da kokawa kan cewa sun shiga kunci.
Gaskiya rayuwa na cikin kunci sosai wallahi sallahi. Dan mutane sai su taho daga Jajiyan hanyar Zaria duk suke zuwa nan gurin.
Dan majalisar dokokin jamhuriyar Niger yayi martani kan bayanin shugaban wata kungiya a Najeriya da yace ƴan ta'adda sun koma aiki da salulan Niger.
Adadin mutum 4,650 ba daya. Su suka tsallake ce daga Najeriya suka zo suka nemi mafaka a karamin hukuma ta Bangi.
Kotu a Bauchi ta dakatar da nasaran waɗanda suka lashe zaben APC na ƙananan hukumomi sai an kammala shari'a.
Appeal committee bamu gansu ba amma mun bar takaddamu. Amma na so wannan abin da aka yi a rusa gaba da ayi abin da ya dace.
Yau Litinin muna dauke da shirin zauren matasa na VOA da Nasiru Adamu da Kaya ke gabatarwa. Za kuma mu kammala da sharhin jaridun Najeriya. To amma da farko ku saurari labaran duniya daga Washington DC.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Kungiyar Boko Haram ta kwace kauyuka da dama a jihar Neja dake arewa maso tsakiyar Najeriya. Suna baiwa mutanen kauyen kuɗi suna daukar su suna saka su yaki da gwamnati a cewar jami'in karamar hukuma da hukumar yada labaran jihar suna fadawa Reuters. Kungiyar mai ikirarin yakin musulunci ta fi maida hankali a arewa maso gabashin kasar mafi yawan al'umma a nahiyar Afirka. Kana yanzu tana cikin jihar Neja wadda ke da iyaka da birnin tarayya, lamarin da ke tabbatar da yaduwar kungiyar a daidai lokaci da sojojin kasar ke cewa yaki da suke yi da 'yan ta'addan na samun nasara. Suleiman Chukuba shine shugaban karamin hukumar Shiroro ta jihar Neja mai iyaka da birnin Abuja. Ya ce mayakan Boko Haram yanzu suna cikin akalla yankuna 8 a cikin 25. Karamin hukumar Shiroro na da mayakan kungiyar Boko Haram da basu da adadi, in ji Chukuba. Kwamishinan yada labaran jihar Neja Sani Muhammad Idris ya tabbatar da akwai mayakan Boko Haram wanda da farko ake musu kallon masu fashi waɗanda tuni suke cikin jihar. Amma Idris ya ce gwamnatin jihar da jami'an tsaro sun yi kokarin dakile yaduwarsu. Wani bam da ya tashi a jiya Lahadi da rana a wajen babban masallacin birnin Kabul ya kashe akalla fararen hula 5, kana ya jikata akalla wasu mutane 4, in ji Kari Sa'id Hosti, kakakin ma'aikatan harkokin cikin gida na Taliban. Wannan shine karin farko da aka samu irin wannan hari tun cikin karshen watan Agusta, lokacin da wani dan kunar bakin wake na kungiyar IS ya kai hari a lardin Khorasan da ya kashe kusan mutane 200, ciki har da ma'aikatan sojan Amurka 13 a kusa da filin saukan jirage na birnin Kabul. Sai dai nan da nan babu wata kungiyar da ta dauki alhakin kai wannan hari na jiya Lahadi akan masallacin Edgar da ke tsakiyar birni. Kana ya auna taron jama'ar da ke gudanar da addu'o'i ta musamman ga mahaifiyar babban kakakin Taliban Zabihullah Mujahid da ta rasu a kwanan nan. Mai magana da yawun Taliban a Qatar Suhail Shaheen ya ce Mujahid na cikin koshin lafiya tare da wasu abokan aikinsa saboda bam din ya tashi ne a kusa da inda suke. A jiya Lahadi, manyan 'yan majalisa na Democrats suna ci gaba da samun sabani akan yadda za su tabbatar da kudurori inganta gine-gine a cikin kasar da gagarumin faɗaɗa kashe kuɗin gwamnati a cikin shekaru 50. Amma dai shugabannin na masu sassaucin ra'ayi suna ganin akwai yiwuwar fahimtar juna. Senator Bernie Sanders ya kwashe watanni yana neman tabbatar da shirin gwamnatin na $3.3 trillion akan sauyin yanayi da faɗaɗa kiwon lafiya ga tsofaffin Amurkawa da sauransu. Sanders dan majalisa ne na Independent wanda ke tare da 'yan Democrat a majalisar dokoki. Sai dai ya ki bayyana adadin kuɗin da yake so ya ga an yi amfani da shi a wannan shiri, wani mataki da wata babbar mai shela akan faɗaɗa kashe kuɗaɗen gwamnatin, 'yar majalisa daga jihar Washington da ke yammacin Amurka Pramila Jayapal ta ɗauka a wata hira da ta yi da shirin CNN na State of the Union. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Koriya ta Arewa ta faɗa a yau Litinin cewa za ta maido da muhimman layukan sadarwa da ke haɗa koriyoyin biyu daga yau Litinin, amma ta yi kira ga Koriya ta Kudu da ta gaggauta kyautata alaƙarsu, in ji kamfanin dillancin labaran ƙasar ta KCNA. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya bayyana aniyarsa a makon da ya gabata ta sake haɗa muhimman layukan sadarwar da Koriya ta Arewa ta yanke a farkon watan Agusta a wani matakin kalubalantar atisayen soja na haɗin gwiwa tsakanin Koriya ta Kudu da Amurka bayan 'yan kwanaki da aka sake buɗe su a karon farko a cikin shekara. Kamfanin dillancin labaran KCNA ya ce za a sake buɗe layukan yau Litinin da misalin karfe 9 agogon ƙasar, wanda ya daidai da karfe 12 na rana agogon GMT, amma ta kira ga Seoul da ta cika shuruɗanta na kyautata dangantakan ƙasashen biyu da ta yi tsami ba da wata-wata ba. Kim ya gargaɗi Koriya ta Kudu da ta daina ruɗan kanta akan abin da ita Koriya ta Kudu ɗin ta kira da takalar soja. A ƙarshe, duk da yawan allurar rigakafi a cikin ƙasar Amurka, har yau ana ci gaba da tunasar da mutane da dama a jihar New England akan irin illar da ke tattare da sabuwar nau'in coronavirus ta Delta. Sashin kulawan gaggawa na asibitoci a faɗin yankin sun cika makil da mutane, kana ƙarancin ma'aikata da ake fama da shi na shafan aikin kulawan. Jami'an kiwon lafiya suna kira ga waɗanda ba su yi rigakafin ba da su je su yi. Ma'aikatan lafiya suna kokarin maida hankali ne akan tsananin bukata na wasu cututtuka da annobar coronavirus ta kawo jinkiri wurin kulawa da su. Ko da yake ana samun karuwan kamuwa da cutar a wasu sassa na New England, kwanciyar asibiti da mace-mace ba shi da yawa tsakanin mutane da basu riga sun yi rigakafin ba, kuma hakan bai sa yankin ya zama mai haɗari wurin mutuwar coronavirus ba, kamar yadda aka gani a wasu bangarori na ƙasar.
Yanzu kuma za mu shiga babin rahotanni. Al'umman yankunan jihar Kaduna da aka datsa layukansu na sadarwar salula sun koka kan yanda hakan ke kawo musu kunci. Gwamnatin jihar ta ɗau matakin don taimakawa a yi wa 'yan bindiga kofar rago. Ga rahoton Isa Lawan Ikara.
Yanke hanyoyin sadarwa a wasu sassan jihar Kaduna dai ya shafi al'umma da dama, musamman dai masana'o'in da suka shafi amfani da yanar gizo. Masu sana'ar cire kuɗi ta hanyar zamani da ake kira POS dai na cikin waɗanda ke nuna damuwa game da waɗannan matakai.
Sunana Shehu Usman, wanda aka fi sani da Shehu Dan Hutu. Ni dai sana'ar POS ne. To ai duk wanda yake yankin igab ko kuma wanda yake yankin inda aka dauke masa network nan, in dai ina harka ne ko na waya ko na POS, Allah ne ka isa hannun dake ciki. Akwai mutumin da yake da mata daya, mata biyu, mata uku, mata hudu, wanda ya dogara da wannan POS nan. Wani bai da abin da zai ci a gidansa. Ina da POS guda uku. Da bayan kuna su kusan kwana ba kuna su ba. Ban tana ma inje ni ma kuɗi da su.
Sunana Aminu Sani. Na fito ne daga jihar Zamfara. Na zo nan Marbanja ina saida kayan waya kuma ina POS. A gaskiya mutane sun ci ga wani hali sanadiyar rufe wannan network din da aka yi.
Sunana Abubakar Dauda. Gaskiya rayuwa na cikin kunci sosai, wallahi tallahi. Dan mutane sai sun taho daga jajiyan hanyar Zaria duk suke zuwa nan gurin.
Nan ana samun service din kenan.
Gaskiya ana samu kadan kadan ne, sai an hausa mangada an zazzaga sai na samu network.
Sana'ar a caba ma na cikin sana'o'in da gwamnatin jihar Kaduna ta haramta domin magance matsalar tsaro. Sai dai waɗanda ke wannan sana'a sun ce suna cikin wani hali.
Ni Haruna nake. Suna ganin mashin za su bi ka da gudu su kamo ka. To kuma ni tsakanin da Allah ina ma da yaya ya resu. Yana da yara kusan bakwai. Kuma gaba ɗaya da a caban nan nake shi da su. Akwai lalura kuma a wannan mashin kake samu. Ka ɗauko su a kai su asibiti. Mu mun rasa ma menene shine yake kawo irin wannan tunanin ka kasa ko ba.
Na Salisu, sana'a na dai a caba ne hawan mashin. Gaskiya muna cikin hali tsaka mai wahala ma za mu ci. Zuciya sake-sake take me za mu yi yanzu ma abinda mata inda ma mutun zai fara shine. Tunda har lungu sako-sako suke bi ka da gora. Ana cikin tsaka mai wahala wallahi yanzu nan ko asiban da
sunana Ibrahim Shehu lalura ta yau da kullum ni anan gefan ina kira ga gwamnati wannan matakan da aka dauka masu kyau ne amma kuma a dubi hali da tsauri da al'umma kuma yanzu take a ciki
dama dai tun bayan sar da daukan waɗannan matakai gwamnatin jihar Kaduna ta ce ta san akwai damuwa amma dai matakan sun zama wajibi. Inji kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar Kaduna Malam Samuel Alwan.
Gwamnati ta san cewa da yawa da cikin al'ummomin za su shiga wani halin ha'ula'i. Halin da muke ciki na halin ha'ula'i da kuma kalubale wanda muke fuskanta ya zama wajibi gwamnati ta duk iya abin da ya kamata a yi domin a shawo kan wannan matsalar.
Matakan yanke hanyoyin sadarwa da haramta sana'o'i irin su a caba, sayar da itace da gawayi da kuma sayar da mai a jarka matakai ne dai na bai daya da jihohin Zamfara, Katsina, Sokoto da Kano suka dauka domin murkushe dukkanin matsalolin tsaro. Isa Loli Kara, murar Amurka daga Kaduna a Nigeria.
Shi ma dan majalisar dokokin jamhuriyar Niger Abdulmumin Guzman ya maida martani kan zantarwar da muka yi da shugaban wata kungiyar zaman lafiya da adalci wato Peace and Justice a arewa maso yammacin Nigeria, Mansur Abubakar, wanda ya ce barayin daji a Sokoto na amfani da layin salular jamhuriyar Niger biyo bayan datsa layukan sadarwa. Guzman ya buƙaci hada kai da jami'an tsaro
kan iyaka na Niger. Abin da ya shafi wato karamar hukuma ta bangi da gidaron shi, wanda duk ya san wannan yankin ya san da wannan yanki mafaka ne zuwa ga wato ƴan uwanmu dake tsallaken iyaka a Najeriya. Wato sati uku da suka wuce kawai gari kusan guda goma suka kaurar cike ma Najeriya suka komo suka tsallako a Niger dan saboda su samu mafaka. Zan baka sunan garin Kalage da Rukumi da garin Kyara da garin Amadu da El Bulutu da gidan Buta da Anguwal Abzin da Tafke Fili da Bacaka da Kyakken Zomo, kazu su garu goma kusan adadin mutum 4,651 ba daya. Su suka tsallake ke daga Najeriya suka zo suka nemi mafaka a cikin karamar hukuma ta Bangi, kuma a hali yanzu da nake maka magana ma ba su kara komawa ba dan saboda raɗe-raɗin ga wannan abin hita su. Zan baka tabbacin da cewa mu iyaka ta mu tsare take. Babu butun a ce dan ta'adda ya tsallake ke da makamman ya zo Niger, ya zo ya samna lokacin da sozawa na Najeriya suka koma sannan hukuma. Babu wannan magana. Wannan magana ba gaskiya ba ce. Wato abin da ke faruwa kuma kowa ya sani, ko cikin ma wato yana gizo kun sha sauraron talaka Najeriya inda suke cewa idan ta yi zafi sozawa Niger suke nema su kai musu dauki nasu ko sun kira su ba su zuwa. Wannan kowa ji wannan magana yi. A cikin karamar hukumar Bangi da hukuma ta gidaron ji ta mu iyaka fake take. Babu wani wato alama ko kuma wata hujja da ta nuna cewa akwai wani sansani inda ƴan ta'adda ke iya guduwa su zo Niger su boye ko kuma su boye kayan su. Babu wannan. Ko kuma su ƴan Niger masu ba da haɗin kai dan saboda ana wannan ta'asa, babu shi. Daka ina kira ga wannan shugaba zan hulɗa da mutane na ƙauye su adda labari.
Dan majalisa a jamhuriyar Niger Abdulmumin Guzman a zantawarsa da Sulaiman Barma. Tokar da a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shirin Hantsi daga Abuja. Kotu a jihar Bauchi ta dakatar da nasarar waɗanda aka ayyana da lashe zaben ƙananan hukumomi a jam'iyyar APC sai an kammala sauraron ƙarar da aka shigar. Wasu ƴan jam'iyyar a jihar na nuna an saba ka'idar wajen gudanar da zaben.
A ganawa da manema labarai mai magana a madadin sauran ƴan jam'iyyar a ƙananan hukumomin Bagoro da kuma Taba Balewa, Malam Ado Dallali Mai Goro ya yi bayanin dalilan kai karar zuwa gaban kotun jiha.
Sunana Ado Dallali Mai Goro, stakeholder a jami'ar APC a karamar hukumar DAS, tsohon shugaban karamar hukumar DAS. Zuwa wannan wuri ya zama mana dole ne don ganin abin da ya faru a Congress da aka yi na local government.
Me ya faru?
Abin da ya faru shi ne kai kara wa appeal committee da aka turo daga Abuja ga abin da aka mana. Muka bar a rubuce, muka yi bayani, suka yadda mana cewa za a dau matakin da ya kamata. Haka muka rubu. Abin takeici ba an yi wannan sai muka ji labari cewa duk zaɓuɓɓukan da aka yi har da namu da aka mana a ringizo ko aka mana kwace cewa komai ya tafi daidai. Appeal committee ba mu gansu ba amma mun bar takardarmu. Amma muna so wannan abin da aka yi a rusa gaba ɗaya. Ayi abin da ya dace. In ma za a zo a yi layi bayan layi na, in ma consensus za a yi wanda ya kamata su yi consensus ne su kasance suna nan.
Amma kan je kotu ba za ka jira ka ga abin da hukuncin da kotu za ta aiwatar ba?
Wannan ra'ayinmu ne gaba ɗaya da ke gaya muku wannan abu ya faru tun kafin ma a je kotu. Zuwan shi ne muna neman kotu ta dakatar ne da su daina nuna kansu cewa su ne shugabannin da aka zaba. Mai jam'iyya ta zo ta yi abin da ya kamata.
Anasu ba sanin jigo a jam'iyyar APC Alhaji Muhammad Aminu Tukur ya ce suna bin umarnin kotu, sai dai ya ce mutanen da suka je kotun ba hurumunsu ba ne.
Sunana Muhammad Aminu Tukur, ɗaya daga cikin jigajigai wakilan APC. Lallai mu mutane ne masu biyayya wa kotu, ba mu raina kotu ko da karamar kotu ce balle babban kotun jiha. Kuma muddin har wasu suka kai kara kotu, to za mu jira umarni.
batun ai dan adam yana da dama ya kai batun sa gaban mahukunta domin abin masa kadi
amma misali kotu babbar kotu a jihar Delta ta yi hukunci na ba za a yi ba kuma
to kama ka da yake
ne kama ka da yake ne mu ba su biyayya ne wa kotu
to
kuma na yi imani da cewa magabatan mu za su zauna su nazar cewa na abu kan haje ga mataki na gaba idan aka tsara ba aka ce ba ka ciki an sai ka hakura
ana koran su kenan daga jami'a a idan kotu kuma ta tabbatar da bukatun su ya kenan za a yi
kotu ta tabbatar da bukatun su wanda biya ta kasanin zata zo ta kare kanta a gaban kotu akan duka umarni da ta bayar
Abdulwahab Muhammad wurin Amurka daga Bauchi a Najeriya
gashe ka Abdulwahab da miliyoyin masu sauraron muryar Amurka so hudu a yini gashirinmu na gaba
Zauren matasa.
Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin Zauren matasa na VOA. Dake tabo abubuwan dake ciwo matasa tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin Zauren matasa na VOA, za mu tattauna da matasan kan kyawawan dabi'u na kaka da kakanni dake zama mizanin tausayawa juna da dabi'u na gari. Matasan sun dauko bayani kan bukatar kusantar dattawa dan koyon dabi'un na gari. Matasan da suka hada da Ya'u Yakubu Yobe, Yusuf Abdulrazak, Shamsuddin Ilyasu, Abubakar Musa Saulawa, Ibrahim SD Kusfa Zaria, Sambo Jibrin Samboja da Adamawa, Hawwa Abubakar, Anas Sani Kafinta, Buhari Yunusa Kumuriya da Kabiru Idris sun bayyana ra'ayinsu ne a zauren da ya zauna a ofishin muryar Amurka na Abuja.
So in addibi I mean kaman a matakin farko aka daura yaran a irin wannan matakin suka kafu zuwa har suka girma suka kai wani stage so akwai lokacin da abun zai yi wahala ya fita a jikin su to a kuma suke irin wannan abubuwan misali makaranta zai taimaka kaman in ka tsina 2009-2010 an cire darasin tarihi a cikin syllabus din makarantun mu to na zaka cewa yana da ife saboda darasin garu ba yana koyar da al'adu ne da abubuwa misali na tarihi to daga nan yara za su iya tasirantuwa da abubuwa da yawa misali ba a yi in ka kalli adadin dalibai da suke halartar irin wannan misali so sai kuma maganan gida wannan bayan makaranta wanda zai iya taimakawa wajen dawo da al'adu da kuma rashin barin al'adun yaran su samu a tarbiya mai kyau da kuma rike al'adunsu to wani lokacin gida kamar yanzu misali yanda ake ciki a halin wani misali dai sai dai godiya kawai su kansu iyayen kan ba su da cikakken natsuwa da za su tsaya su zauna da yaran su su koyar da su wasu abubuwa ko irin da ana irin wannan abubuwan ko ka tafi gurin kakarka ko wani abu ka wancan haka ko zauna so yanzu ba ka da manatsuwa da za ka je ka zauna ma ko ka kai ziyara wajen wasu wanda ya dace ka kai musu ziyara ana ta harkokin da wuyar rayuwa to duka irin wannan abubuwan sukan iya affecting sanan kallon mafita to wannan bangare wuri guda biyun zai taimaka wajen dawo da al'adu da
wasu gombe eh kai kai shiru ma kamar bacci kake dini ba ban sani
eh to wato alhamdulillah lalle an taba mun kusan inda yake ga gani wato Allah kusan zan iya cewa an bar zane ta rangini domin ko idan ana ta maganar tabarbarewar tarbiya da al'adu kusan zamu iya cewa daga iyaye zamu ta'allaka wannan abubuwan sakamakon kuwa idan yaro yana tasowa ana nuna masa ga yanayin yanda iyayensa da kakanninsa suka yi rayuwa to babu yanda za a ci ya dauko wata rayuwa a gefe ya zo ya kawo wannan rayuwar a cikin gidansu kuma har yace zai dauki wannan a matsayin dabi'a sakamakon lalle musamman wannan kunafinan Hausa da ake kallo kusan zan iya cewa suna daya daga cikin wanda suke taka muhimmiyar rawa wajen lalata tarbiya da sauransu wanda a yanzu in ka je ka samu su wanda suke shirye wannan fina-finai za su ce maka suna ilmantarwa ne da fadakarwa amma idan ka dubi ta fuska ka dubi ta ka tsaya kai nazarci wannan abin da suke yi zaka duba ka ga kusan bai da wata alaka da tarbiyyar abin da ya shafi al'adar Hausa wanda musamman wanda ƴan uwana suka yi magana kayayyakin da suke sawa da yanayin al'adunsu ko wasu maganganun ma wanda zaka ga bai kamata a ce an yi ba wanda mun riga mun sani iyayenmu sun ba mu labari ba cewa suna yara wata kalma guda ɗaya idan suka faɗa aka ce musu ba a buƙatar su sake faɗin wannan kalmar. To daga nan mutum koda a ce shi kadai ne a cikin daki ba zai ƙara faɗin wannan kalmar ba. Sakamakon me? Saboda an riga an dasa musu tarbiyyar tun a farko, an nuna musu jin tsoron iyayen nan, an nuna musu kuma fa abin da suke kai shi ne za su ɗauka a koda yaushe.
Ba ya nuna daga kalmomi ma da ake faɗa in mutum ya faɗi abin da bai dace ba, ko kalmomi irin na ba tsakan yana ƙarami ma za a buge bakin ko a ce a gyara masa ba haka ake ba.
Sosai ma ko wannan haka ne Alhaji. Sakamakon ni ba zan manta ba akwai wani malamin da na ji yana magana ce shi yana yaro ya taɓa faɗan kalmar bazawara kawai, wanda da iya mahaifiyarsa ta ce to kar ya sake ƙara faɗan wannan kalmar. Ya ce ko a cikin ɗaki ya kulle kansa ba zai iya faɗan wannan kalmar ba shi kare a lokacin. To kaga wannan an nuna tun farko tun yana yaro ne an riga an cusa masa duk abin da aka ce masa ya bari, to fa daga nan ya bar wannan abu.
Ayo ai da zaki biyan ce abu ba ma ba aya ba hadisi a ce kaza ba kyau kamar zama a dokin kofa ba kyau, shan ruwa tsaye da sauran abubuwa ba kyau. Ko mutum misali yana ya sai kosai yana tafiya yana ci a hanya ko rake.
Alhaji da ka shigo da wannan jawabi ko ba haka ba ka gwada cewar yanzu dai ka dauko mana ababen da kake nuna mana cewar a baya ana daukar su a matsayin ba kyau, wanda mu mun yarda da wannan. Amma kuma kamar yadda nake maganar cewar yankewan zumunci da sauran koyar da tarbiyyar ɗabi'un da al'adun da basu da kyau, ni na ta'allaka abun akan mu'amalar mu da kasashen turawa ta bangaren zuwa karatuttukan da muke da mu'amala da muke da turawa muka ɗebo al'adunsu shi ya kawo haka. Amma in ba mu manta ba ko a baya
yau mutane
ne wa'ai da suke cewar ko a baya da suke cewar fina-finan Hausa
abin da nake so ya ce ya sani cewa ƴaƴan talaka guda nawa ne yanzu ba su iya zuwa cikin turan ba. Abin da ya kamata kenan babu maganan ka danganta cewa wai zuwa kasashen waje. Abin da nake so ka lura shine maganan yanzu ya zamanto cewa iyayen ma da suke cikin yanzu halin da ake ciki za a ga cewa uba ya fito cikin gida ba sa tura irin na Hausa na malam Bahaushe ba na al'ada ba, jin ta yaya yaran shi da yake wannan wurin zai fito cewa ya ce ya ga baban shi yayi abu bari shi ma yayi
malam kaga ke malam bari ga
zai sa
maka wani abu guda da kuke alakanta abu da kuke alakanta abun da fina-finan Hausa ko a baya shekarun ba su da nisa kamar irin su Boloko sun yi wasan su wanda wasa ne na barkwanci na koyo wanda ko gidan Oroso ka shiga zaka ga wasa al'adu ne na malam Bahaushe suke nunawa mai kyau. Amma yanzu me yasa nace maka dabi'a ce ta turawa da muka kwaso duba ga mu'amalar da muke da su yake wani zumuncin nan ina jin
ina da magana abun da ya shafi al'ada muke magana alal haqiqa daga gidajen mu a yanzu haka ba wani uba a yanzu halin da muke ciki yanzu haka cikin kashi 100 kashi 79 ko kuma ce kashi 89 ba sa dora ƴaƴan su akan al'adunmu namu na gargajiya wanda muka
saba. Ga abin da yasa nace maka mu'amala da
su, ina zuwa mana
mu Najeriya musamman Arewa,
ina zuwa mana
mungi nuna akan tarbiyyar al'ada ta malam Bahaushe.
Dalilin da yasa kai ba Bahaushe bane
amma ko mun ga
yau ka ta yanzu ai nan muna tare da zagi muna tare da ga kadawa masu gori da ba.
To dalilin abin da nake so ne karin bayani a game da magana yau da yake magana yana magana cewa wai shi yanzu muna daukan al'adun ko zuwa kasashen waje ko zuwa sauransu yana kawo wannan abu. Ni ba yauwa abin da nake so kenan abin da nake so ne
al'adun sa ba
su akwai yanayi irin nasu akwai sa su
bai yi ne amma dai kuma amma
in muke da magana da gane malam yau
in muke da akari a Najeriya mun tabbatar da Hausawa
malam Bahaushe
yau a Najeriya malam Bahaushe shi ya fara wayewa a Arewa
da malam Bahaushe
yana da ƙananun yaruka
malam yau
su ƙananun yaruka
ne ke so gane yanzu malam yau yana da ƴaƴa yanzu a haka idan ka duba tsiran jikin shi za ka ga cewa ba yayi kama ne da irin na malam Bahaushe ba menene abin nan ka sa riga matsatse ko da kai kinki ne shi ne kuma zai zamanto cewa abin da nake so ka gane yanzu shi malam Bahaushe mu da a baya muna maganan cewa akan zo abin da nake so ka gane
ganta akwai in ba akwai zubarwa da yanzu ki kira ta malam Bahaushe yanzu ni nan ka ga ban yi shiga Hausa amma yanayin aiki na ne in yanzu da saka babban riga na je na dau zarto Alhaji Bahaushe ya ayi na kan kin
yanzu ba wajen aiki mu ta sai ba wannan wajen aiki
ta a dakata
abin da nake gani kana ka gurbacewa al'adun nan akwai karancin ziyara yanzu da za mu samu lokaci ko na hutu makaranta ka ga ci a jiya kashe da babu wance inna wance za dan yi kwana biyu kwana uku to wannan ku sanje da muke da su din nan ko muke yawan yi da su da fiye da yanzu yana taimakawa hanku in ji su abubuwa tare da su ka ji gurin wannan yau wannan satin kafin hutu ka ka karu zuwa wajen kakanka wancan to irin wannan yana taimakawa al'adu amma duk wannan ya gagara
A wasu sauraro nan za mu dasa aya a shirin wannan makon. Makon gobe in Allah ya kai mu za mu daura daga inda muka tsaya. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Alika da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya.
Assalamu alaikum.
Babangida Jibrin kawo mana sharhin jaridun Najeriya.
Jaridar da Vanga daya daga cikin manyan labaran jaridar Vanga na cewa har yanzu ƴan Najeriya na ci gaba da mai da martani dangane da jawaban shugaban kasa Muhammadu Buhari a lokacin bikin ranar samun ƴancin kai na 1 ga watan Oktoba wanda shugaban da kuma sauran ƴan Najeriya suka yi a ranar Juma'a da ta gabata. Jaridar Vanga ta ce a yanda wasu ƴan Najeriya ke yaba shugaban wasu kuwa suka suke dangane da ikrarin da yi na cewa gwamnatinsa ta gudanar da ayyuka fiye da duk wata gwamnatin farar hula tun daga shekarar 1999 kawo yanzu. Sai kuma jaridar The Punch daya daga cikin manyan labaran tana cewa wasu ƴan majalisar wakilai daga arewacin Najeriya sun gana da daya daga cikin shugabannin ƴan jam'iyyar APC Sanata Bola Ahmed Tinubu da yanzu haka ke zaune a ƙasar Burtaniya inda yake jinya. Ganawar da ƴan majalisar suka yi da ya zo ne a daidai lokacin da ake ci gaba da rade-rade cewa Chief Ahmed Bola Tinubu na neman shugabancin Najeriya a zaben shekara ta 2023. Jagoran ganawar dai sun hada da mataimakin shugaban majalisar wakilai Amir Wase da shugaban masu rinjaye Alhassan Adodogwa. Jaridar Punch dai ta ce an jiyo ɗan majalisar wakilai da ke wakiltar guraren Suleja da Tafa Lado Suleja na kiran Ahmed Tinubu a matsayin shugaban kasa a lokacin ganawar tasu. Sai kuma jaridar Daily Trust na cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya tashi zuwa kasar Habasha domin halartar bikin rantsar da Prime Minister kasar Abiy Ahmed a karo na biyu. Wata sanarwa da kakakin fadar shugaban kasa Femi Adesina ya fitar ya ce shugaban kasar ya tashi ne a ranar Lahadi domin halartar bikin da za a gudanar a yau Litinin a kasar Habasha. Ranar Talata ke sa ran shugaban kasa Muhammadu Buhari zai dawo gida Najeriya. Sai kuma jaridar Premium Times da ake bugawa ta yanar gizo daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka ƴan bindiga sun kashe wasu sojoji guda biyu tare kuma da jiwa wasu 12 rauni a harin da suka kai a garin Kagara. Jaridar Premium Times ta rawaito gwamnan jihar Abubakar Sani Bello na bayyana haka a lokacin da ya ziyarci sojojin a wani asibiti da ke birnin Mina. Gwamnan ya bayyana cewa wasu daga cikin sojojin ma an kai su babban asibitin sojoji na 44 da ke Kaduna domin kula da lafiyarsu. Kuwa ƙarshen mako ma ƴan bindiga sun sace wani babban sakatare a ma'aikatar sufuri ta jihar a lokacin da ya je bikin ɗaurin aure a garin Zingeru. Ita ma jaridar The Punch ta bayyana cewa yanzu haka mahaifin kakakin majalisar dokokin jihar Zamfara da ƴan bindiga suka sace makonni da dama da su gabata ya rasa ransa sakamakon bugun zuciya. Mahaifin kakakin majalisar wanda dagaci ne dan uwan mamacin malam Dairu Magarya shine ya tabbatar da haka, inda yace daya daga cikin shugabannin masu garkuwa da mutane mai suna Kacalla ya shaida musu cewa dan uwansa ya rasu. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Najeriya.
Sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman sai kuma can anjima da yamma misalin karfe 4 agogon Najeriya da Niger. Abokan aikin mu na Washington DC za su shigo da shirin rana. Ta ma kafin lokacin ne Shamsi Hamza Ibrahim ke cewa mu kasance lafiya. Assalamu alaikum.